This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da ya kasance shirinmu na ƙarshe a yau, Juma'a farko a watan Afrilu shekara ta 2024. Da fatar al'umma musulmi sun sha ruwa lafiya. Bayan labaran duniya, za mu nufi Najeriya, inda batun ƙara kuɗin wutar lantarki yake ci gaba da ɗaukar hankali. Muna kuma da hira ta musamman da ƙwararre akan harkokin ƙasashen Afirka kan siyasar ƙasar Senegal. Sai kuma karatun Alkur'ani mai girma albarkacin watan azumi, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya gargaɗi Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu kan cewa zai canza manufofinsa idan Isra'ila bata sauya yadda take gudanar da yakinta ba, Isra'ila ta ɗauki matakan ba da damar kai ƙarin agajin jinƙai, ta kuma sanar da korar wasu jami'ai biyu dangane da wani hari ta sama da ya yi sanadin kisan ma'aikatan agajin ƙasa da ƙasa 7 a Gaza a farkon wannan makon. A cikin wata sanarwa da ta bayyana cewa an kammala bincike kan harin da aka kai ranar 1 ga watan Afrilu, rundunar tsaron Isra'ila ta IDF ta ce za a kori wani kwamanda da wani babban jami'i daga aiki, sannan ta ba wasu jami'ai uku horo saboda aukuwar lamarin. Rundunar ta IDF ta ce jami'an sun yi kuskure wajen tantance motocin agaji uku da kungiyar agajin abinci ta duniya ta WCK ke amfani da su. Sun yi zaton wani dan bindigar Hamas ya boye a cikin motocin. Harin dai, a cewar su, an kai shi ne bisa saba umarni da ka'idojin rundunar ta IDF. Da yake magana daga tashar jiragen sama kafin ya taso daga birnin Brussels a yau Juma'a, Sakataren Harkokin Wajen Amurka Antony Blinken ya ce Amurka tana nazari akan rahoton binciken rundunar tsaron ta IDF, kuma za ta ci gaba da tattaunawa da jami'an Isra'ila da kuma kungiyoyin agaji. A yau Juma'a, Ukraine ta faɗi cewa ta lalata jiragen yakin Rasha aƙalla 6 a wani sansanin sojan sama da ke kudancin yankin Rostov a yayin wasu jeran hare-hare da aka kai a cikin dare. Ukraine ta kai ɗaya daga cikin manyan hare-hare da aka gani cikin makonni da dare, inda ta harba jirage marasa matuƙi fiye da 50 zuwa yankin Rasha, a cewar ma'aikatar tsaron Rashar. Wata majiyar tsaro a Kiev ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa wani hari da aka kai a sansanin sojan sama na Morozovsk da ke kudancin yankin Rostov na Rasha ya yi raga-raga da jiragen saman yakin Rasha aƙalla 6, sannan harin ya shafi wasu jiragen guda 8 sosai. Wannan wani mummunan farmaki ne na musamman wanda zai rage wa Rasha ƙarfi, a cewar majiyar tsaron. Ta ƙara da cewa rundunar tsaron Ukraine ta SBU da sojoji su ne suka kai harin. Rasha dai bata ce komai ba nan take, haka kuma kamfanin dillancin labaran AFP bai iya tabbatar da ikirarin ba. An ci girgizar ƙasa a birnin New York mai cunkoson jama'a da safiyar yau Juma'a, a cewar hukumar sa ido kan yanayi ta ƙasa a Amurka, yayin da mazauna yankin suka ba da rahoton cewa sun ji jijjiga a faɗin yankin da ke arewa maso gabashin ƙasar. Hukumar ta ba da rahoton aukuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 4.7 a kusa da garin Lebanon da ke jihar New Jersey, ko kuma kimanin mil 45 yamma da birnin New York, mil 50 kuma daga arewacin Philadelphia. Ma'aikatar kashe gobara ta birnin New York ta ce a rahotannin farko dai ba a samu labarin wata barna ba. An yi wa magajin garin New York Eric Adams bayani game da girgizar ƙasar, a cewar kakakinsa Fabian Levy. Ma'aikatar ta ƙara da cewa duk da cewa ba a samu wani rahoto kan wata mummunar barna sakamakon girgizar ba a halin yanzu, ana kan nazarin tasirin girgizar ƙasar. A tsakiyar unguwar Manhattan, hayaniya da ƙarar ababen hawa da aka saba ji ta ƙaru, yayin da motoci suka yi ta latsa horn akan titunan da aka ji jijjigar na wani ɗan lokaci. Wasu mazauna unguwar Brooklyn sun ji wata ƙara, sai kuma suka ji ginin suna girgiza. a wani rukunin gidaje a unguwar Manhattan East Village, wani mazaunin yankin jihar California wanda ya sha fuskantar girgizar kasa ya kwantar da hankalin makwabtansa. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani ma'aikacin agaji na Turkiya a jiya Alhamis a Somalia a wani hari da kungiyar Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaida ta dauki alhakin kaisa. An kai harin ne a wajen birnin Mogadishu a daidai lokacin da wasu motoci dauke da jami'an agajin Turkiya da Somalia da masu tsaron su ke kan hanyar zuwa wani sansanin yan gudun hijira don kai kayan agajin abinci. Waɗanda suka shaida lamarin da 'yan sanda sun ce wata fashewa da ta auku a gefen hanya ta taɓa ɗaya daga cikin motocin, inda mutane biyu suka mutu, wani ma'aikaci ɗan Turkiya da abokin aikinsa ɗan Somalia. A wani saƙo da ta wallafa a shafin sada zumunta na X, wato Twitter, ƙungiyar kai agajin abinci ta Turkiya da ake kira Veronal Association ta tabbatar da cewa an kashe Abdulrahim Yoruk, ma'aikacinta daga Somalia a harin.
Sau a gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu huda taskar rahotannin namu a Najeriya, inda batun kara kudin wutar lantarki ke ci gaba da daukar hankalin al'umma da suka hada da ɗaiɗaikun jama'a, ƙungiyoyi masu fada aji da kuma 'yan siyasa. Lamarin da ya kai hukumomin ƙasar kiran manema labarai da nufin ƙarin haske kan wannan batu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta hada mana.
Ƙarin kuɗin fito da gwamnati ta ce ta yi kan wutar lantarki ya jawo wani rudani wanda ya sa hukumar kula da samar da wutar lantarki ta Najeriya, wato NEC, ta ci kamfanin rarraba wutar lantarki ta Abuja AEDC tarar naira miliyan 200 saboda gazawa wajen bin ƙa'idoji da ta gindaya. Ƙarin ya nuna cewa masu sayan wuta kilowatt ɗaya kan naira 68 yanzu za su saye shi ne kan naira 225, kuma wannan ƙari ne da ya shafi masu samun wutar lantarki har na tsawon sa'o'i 20 a kowace rana. Kuma irin waɗannan su ne aka sa su a kaso na ɗaya, wato waɗanda ake kira band A a Turanci, sannan akwai masu kaso na biyu da ake ce musu band B, da na uku har ma da na huɗu. Ministan watsa labarai Muhammad Idris Malagi ya yi ƙarin haske.
An yi ƙari ne akan waɗanda ake ganin za su iya, wato cikin kashi 100, kashi 15 ne kawai aka zaɓa waɗanda suke samu aƙalla awa 20 na wutar lantarki kowace rana. Aka ɗauke su aka ce to bari a hwara a kansu a gani yadda abun zai kasance. Wannan kama abin da Bature ke ce ma pilot study, masu hannu da shuni, masu manya-manyan kamfanuka, masu manya-manyan gidaje, masu zaune a unguwanni waɗanda ba su iya yi, ba su kunna generator ba, ba su iya yi babu wutar lantarki, dole su ne aka ce su fara wannan, su ɗanɗana wannan tukunnan kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa, wato abin da 2.9 trillion, kusan trillion 3 gwamnatin tarayya ke kashewa kowace shekara akan bangaren wuta.
Kambatin azarbaɓi da hukumar bada wuta ta birnin tarayya Abuja, wato AEDC, ta yi na sayar da wuta kan sabon farashi. Kuma ministan watsa labarai Muhammad Idris ya ce an ɗauki mataki,
an ƙarfafa masu wato zaman su da za su yi su ɗauke kowane mataki su ga ya dace akan duk wani wanda ya yi wani abu wanda ba daidai ba ne a hukunce akan wannan bangare na wuta. Duk wanda aka samu da hannunsa a cikin koyin wani almunhadana ko kuma ma an yi wani kuskure ne, dole su koma kan kuskuren nan. Idan misali ka biya kuɗin da bai kamata ka biya ba, to za ka dawo, za a sake baka wutar lantarki kyauta ka sha, sai ka shanye wannan kuɗin naka da aka caje ka ba a sani ba. Lalle ne sai an baka wannan, hukuma ta tanadar da wannan. Duk wanda aka caje shi ba akan ka'ida ba yana da haƙƙi ya je ya kai ƙara a wajen NEC.
Amma ga shugaban cibiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya, Kwala Olubiyo, ya ce yawan lalacewar hanyoyin wuta a ƙasar ya sa 'yan ƙasa suna shan wahala. Saboda haka yana kira ga shugaban ƙasa da ya soke sayar da hannun jari da aka yi a baya, saboda a sake tsari da zai samarwa ƙasa da wutar lantarki na dindindin.
Muna so shugaban ƙasa idan Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi e jara mana magana uta in abun talakawa su muna sha uya shugaban kasar ai kokarin sa ya yi cement project ya basu kudi ya basu World Bank ya basu kudi daga TBN akwai uta align na generation sun ki basu doka uta umba muna cikin baban damuwa
shi ma shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai Kingsley Chinda ya fitar da sanarwa inda yace da shi da ɗan uwansa basu amince da ƙarin kuɗin wutar ba kuma zai aike wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da wasiƙar neman a soke ƙarin baki ɗaya sai abubuwa sun daidaita a ƙasar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Madina daga batun ƙarin kuɗin wutar lantarki a Nigeria kuma sai harkokin siyasar ƙasar Senegal inda bayan ɗaukar rantsuwa Shugaban kasar Basiru Diomaye Faye ya dada ubangidansa na siyasa Usman Sanko a matsayin Prime Minister a hirarsa da muryar Amurka kwararre a fannin harkokin Afirka Dr. Usman Bugaje ya yi harsashen yiwuwar bashi wannan mukami bisa dalilin cewa
ai babbancin su fa ba yawa kitina tare suka tashi tare suka yi jam'iyyar nan abokai ne da kuddukul ba maganar Usman Sanko shi yayi gaba amma ai kin ga shi Basiru don ki san da suka shaku ƴaƴansa uku daga cikin ƴaƴansa na miji da kowanne ya samu suna Usman Sanko don ki san hada suke kamar ka ce gida ɗaya suka tashi gida ɗaya suke saboda haka abokai ne da kuddukul kowane ne cikin su ya samu ba wanda zai ba tare da wancan ba shi Usman Sanko ya fi shi kamar gogewa a shigar siyasa saboda shi ya je majalisa har sau biyu ne ko sau uku bana iya tunawa yanzu amma dai na san fiye da sau ɗaya ya yi abin da ya je majalisa kuma ya taɓa wato shugaban gari wanda ake ce ma mayor saboda haka yana da gogewar da bayan za a yi gwamnati ba tare da shi ba tare suka haɗa wannan jam'iyya tare suka yi gwagwarmayar nan ta samun wannan zaɓe saboda haka tare za su yi mulki ni ban ga wani abu da za a damu da shi ba akan wai Usman Sanko zai rika ce mashi ikaza to tare da shi da Usman Sanko duk ba tare suka yi ba meye bambancin su a tunanin su a aikace a gwagwarmaya a komi ai wannan ma wajibi ne ake son haɗu ni abin da nake gudan musu shine Faransa ba za ta basu zauna lafiya ba
bisa wani dalili professor
saboda ai in kin lura shi Basiru Faye da shi Usman Sanko suna da aƙidoji wanda suke kowa ya san su waɗanda na farko ba sa son harka da ƙasashen yamma sai abin da ya zama lalura da Faransa da America da makamantan waɗannan ƙasashen duk suna son su kauda ragamar mulkin su da yadda ake kallon daga waɗannan ƙasashen to kin ga in za su gina tattalin arzikin su ma'ana za su karkata wajen China da wajen Russia da wajen sauran kasashe kila na Laraba waɗanda ba su da ra'ayin tafiya da waɗannan mutane to kuma kin ga wannan ba ƙaramin lahani bane ba ga tattalin arziki na irin su a Faransa da Amurka kuma yanda muka san su ba za su tsaya su kyale su ba amma idan matasan ƙasa sun haɗa kansu to ba yanda suka iya kamar yanda ake gani a Mali kamar yadda ake gani a Niger kamar yadda ake gani a Guinea ai Faransa din tayi amma ne kasar baki ɗaya ta haɗa kanta wuri ɗaya to wannan shine zai musu magani sa'annan kuma suna son su dawo da gina ƙasarsu wajen samun abinci shi kansa Usman Faye yana da gona a garin su duk da cikin harkan nan ta aikinsa da siyasar kowane lokacin yana zuwa ya da kansa zaka ganshi ya zage dan tsaye yana cikin gonar da matan shi to ana aikin gona saboda ka mutum ne wanda yake wato yana sane da irin abin da talaka manomi wahalhalunsa da irin abu saboda suna son su gyara aikin gona su samu abincin za su yi kuma su mallaki tattalin arzikin su su raba tattalin arzikin su da tattalin arzikin Faransa wanda wayo ake musu ana yaudar su ana cutar su shekaru ba iyaka suna son su kwato kansu daga wannan to kake ga duk irin waɗannan abubuwan ai kasashen turai ba za su so ba kuma duk hanyar da za su bi ta yin farfaganda ta yin zagon ƙasa da abubuwa ne da aka saba aka sani duk za su yi sai dai da karfin su ya kare. Amma kamar yadda nace idan matasa suka dunkule suka haɗuri ɗaya suka jajirce suka dage to za su samo ƙasar Senegal daga cikin wahalhalun da ta faɗa shekara wajen 60 da suka wuce.
Masanin harkokin kasashen Afirka Dr. Usman Bugaje yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za a ji cewar gwamnatin jihar Zamfara ta sanya dokar dakatar da matafiya daga shiga cikin jihar da suka fito daga jihohin Sokoto da Katsina tun daga karfe 7 na yamma har zuwa karfe 11 na safe. To ko me ya zafi haka? Mutanen jihohin Katsina da gabashin Sokoto da aikar yan bindiga da dake damun su na ƙara kwarara zuwa ƙasar Nijar don tsira da rayuwarsu. Sannan za a ji ƙarin bayani akan rikici da ya ɓarke tsakanin yan bindiga daɗi da kuma yan ansaru. To madalla, gwamnatin jihar Zamfara ta sanya dokar tsayar da matafiya da suka fito daga jihohin Sokoto da Katsina daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe. Wannan dai na wani mataki na ƙara tunkarar ƙalubalen tsaro da jihar ke fuskanta, kamar yadda kwamishinan watsa labarai na jihar ta Zamfara Manir Kaura ke mana ƙarin bayani.
Gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne domin kare rayuka da dukiyar al'umma. Kamar yadda al'umma suka sani, waɗannan 'yan fashin daji suna amfani da wannan lokaci, sai kaga lokacin suke fitowa suna shiga da mutane daji kuma suna kashe na kashewa. To a ƙoƙarin wannan gwamnati ta mai daraja gwamna Dr. Dauda Lawal, na ganin cewa ta ba da kulawa ta musamman ga al'umma wurin ba su tsaro, aka ga ya dace a dakatar da zirga-zirga na motoci a wannan lokaci daga karfe 7 zuwa karfe 6 na safe daga bodar Yankara zuwa Fimasa ta jihar Sokoto, domin a ga cewa an ci gaban daukan matakai waɗanda za su kai ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda. Muna daɗa ba al'umma haƙuri da irin wannan yanayi da muka cinci kanmu, na ganin cewa an yi duk iya mai yiwuwa an ɗauki matakai waɗanda za su sa a kai ƙarshen wannan matsala.
Daga bisani na tuntuɓi masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, ko wannan mataki na iya kaiwa ga hanya mai bullewa,
rufe hanya ko kuma kai da iyaka? Idan an gudanar da shi ta hanyar da ya dace zai iya taimakawa, amma dan ɗaya a rufe hanyar ba tare da misali ba, an rufe hanyoyi ta daji da sauransu, kaga kusan wannan shirme ne kawai. Talakawa da suke bin hanyoyin nan su za a wahalar, su wayancan ɗin a yawanci ba ma motoci suke bi, wanzu na a ce an hana su ta hanya ɗin, hanyar yawanci ko mashin ne suke bi kuma ta daji suke tafiya su. So ba na tunanin wannan matakin wani mataki ne wanda zai yi wani tasiri.
Dr. Kabiru Adamu,
ana samun ƙarin haske dangane da rigima da ya kaure tsakanin 'yan bindiga daɗi da 'yan ansaru a yankin karamar kumar birnin Gwari, inda lamarin ke ɗaukar wani sabon salo. Mustapha Sarkin Kaya da ke bibiyar al'amuran tsaro a yankin arewacin Najeriya ya mana ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki.
Tabbas Malam Hassan, 'yan kwanakin nan ana samun rigingimu tsakanin 'yan bindiga ɓangaren Dogo-Gede da 'yan ansaru. To abinda ya kawo wannan fada shi ne fada ne na fada da iko, wato kowanensu yana son ya mallaki ɓangare wanda zai iya kafa dolarsa, sannan kuma kowane na son idan zai kafa dola ya kafa dola wurin da ɓangaren da ke da arzikin da zai iya tafiyar da harkokin shi ne yau da kullum. Misali wannan ɓangarorukan da suke ƙoƙari irin ɓangaren shi nan birnin Gwari, wuri ne wanda ke yana ɗaya daga cikin wurin da ke da albarkatun ƙasa a wannan ɓangare na arewacin Najeriya. Kuma waɗannan 'yan bindiga da su 'yan ansaru, dukkanin su babu waɗanda ba sa safarar waɗannan ma'adanan, domin tun farko sun riga sun san sirrin wannan ma'adanan, tonon wannan ma'adanan daga hannun waɗanda suke tonon ma'adanai ba bisa ka'ida ba tun lokacin da ana zaune lafiya. Shi ya kawo wannan matsala da take faruwa faruwa a yanzu. Kuma magana ta gaskiya, matsalar ta kai kololuwar da ba a tsammani, domin girmanta ya kai yanzu su waɗannan ƴan ansaru suna amfani da wannan dama da wannan kuɗi da suke da shi na tonan ma'adanai, suna safarar miyagun makamai zuwa ga mutanen da su asali ƴan gari ne, ma ba ƴan bindiga ba, suna ba su waɗannan makaman da sunan su kare kawunan su. To babban matsalar da ake gudu zaka iya faruwa zuwa gaba shine wannan makaman da suke zuwa hannun waɗannan mutanen, tabbas za su yi amfani da su tare da ƴan ansarin, za su haɗa kai za su iya kore ƴan bindiga, amma kuma daga baya sukan iya juya su koma ga mutanen da basu ji basu gani ba, domin duk lokacin da suka gama da waɗannan barayin za su fara tunanin to ai lokacin da muke shan wahala mutanen gari basu taimake mu ba, saboda haka su ma makiyan mu ne. Gaskiya wannan matsala da ake ciki lokaci ne da ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi amfani da wannan damar rikicin da ake samu tsakanin su ƴan ansaru da su ƴan bindiga, ta yaƙe su, ta yi amfani da irin salon yaƙin da suka yi amfani da shi a arewa maso gabas, suka yaƙi ƙungiyar Boko Haram da sauran ƙungiyoyin jihadi da ke wannan wuri.
Yanzu kuma sai jihohin Sokoto da Katsina, inda wasu al'ummun yankin ke ƙara kurara zuwa ƙasar Nijar bayan karuwar aika-aikar ƴan bindiga daɗi. Basharu Altine Guyawa Isa da ke zama shugaban ƙungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto ya mana ƙarin bayani.
Irin yadda yankin na gabacin Sokoto, wato gabacin Isa da gabacin Sabon Birni, akalla akwai ƙauyuka 300 da wani abu zuwa 400. Shekara 12 wa wannan yanki baya cikin hayyacin shi, ana cin zarafin jama'a, ana kashe su, ana kama su, ana garkuwa da su, kuma ana tada garuruwa, kuma ana kona jama'a cikin mota. Wannan abin ya hirgita jama'a daman tun daga iyaka ainihin kasar Jibiya har abin da ya kawo kasar Ilela ta kwanni. Babu gehen da ba iyaka da Najeriya ba. Akwai ƙauyuka ciki waɗanda muke da makwabtaka da su, kuma akwai alaka ta auratayya, akwai alaka ta ainihin addini, akwai alaka ta noma da kiwo tsakaninmu da su. To duka waɗanga wurare babu inda babu ƴan ƙasar Najeriya ciki suna gudun hijira. Tun daga gehen Jibiya ɗin nan ce ma yankin ɗan Kano har zuwa ainihin gabacin Sabon Birni wajen su ƴan Basira, gehen Dama har zuwa gehen Take Tsaba, gehen Maraɗi har zuwa Galmi, wannan mashigi na ɗan Ayage idan aka gangara har zuwa ainihin Ruwahin Duma. Ina tabbatar maka gehen Galmi da ita Ilela ɗin wajajen gehen Karangiya ta iyaka da Kwanni, duka waɗanga wurare ɗin biyan Najeriya suna nan zanne, suna gudun hijira ƙarƙashin ainihin jamhuriyar Nijar, wanda yake kuma gwamnatin Najeriya bata damu da ƴan Najeriya da wannan yanki ba. Domin idan kaga ai magana su magana siyasa ce, ƴan ainihin wakilansu na siyasa waɗanda a can jehe-jehe suke magana su, ba wai gwamnatin tarayya ba. Gwamnatin jihar ma babu ruwanta da waɗanga al'ummomi waɗanda a iyaka da jamhuriyar Nijar suna gudun hijira. Yaya za a yi a yi matuƙa hanci gwamnati bata damu da ƴaƴanta ba waɗanda sun ka tagayyara shekara 12 ana cin zarafinsu kuma suna gudun hijira? Waɗannan al'amura abubuwa ne waɗanda mu idan muka diba ma zaman mu iyaka da jamhuriyar Nijar ga waɗannan al'ummomi masu gudun hijira ya hiye musu zama cikin ainihin Najeriya. Domin Najeriya in sun ka tsallako sun ka dawo gidajen su, kashe su akai, garkuwa da su akai, amma suna jamhuriyar Nijar ɗin ko babu abinci dai akwai zaman lahiya. Domin ita jamhuriyar Nijar ta kiyaye haƙƙoƙa na kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu, ba irin Najeriya ba.
Basharu Altine Guyawa Isa. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar, ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, kada a sha'afa, wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai karatun Alkur'ani mai girma, albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Danjuma, ɗalibi daga makarantar Ashabul Kafi wa Wakil wanda ke cikin ƙasar Kamaru a birnin Yaounde a Angon Prefecture. Zan karanta muku Alkur'ani mai girma daidai gogoɗo insha Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani wajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Dhalikal kitabu la rayba fih. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم.
Madalla shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga Maryam da tashi muhimman kanin labarai.
To a takaice, kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya gargaɗi Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu kan cewa zai canza manufofinsa idan Isra'ila bata sauya yadda take gudanar da yakin ta ba, Isra'ila ta dauki matakan ba da damar kai ƙarin agajin jinkai. Ta kuma sanar da kurar wasu jami'ai biyu dangane da wani hari ta sama da ya yi sanadin kisan ma'aikatan agajin ƙasa da ƙasa 7 a Gaza a farkon wannan makon. A yau Juma'a, Ukraine ta faɗi cewa ta lalata jiragen yakin Rasha aƙalla 6 a wani sansanin sojan sama da ke kudancin yankin Rostov a yayin wasu jeran hare-hare da aka kai a cikin dare. Ukraine ta kai ɗaya daga cikin manyan hare-hare da aka gani cikin makonni da dare, inda ta harba jirage marasa matuƙi fiye da 50 zuwa yankin Rasha, a cewar ma'aikatar tsaron Rashar. An ci girgizar ƙasa a birnin New York mai cunkoson jama'a da safiyar yau Juma'a, a cewar hukumar sa ido kan yanayi ta ƙasa a Amurka, yayin da mazauna yankin suka ba da rahoton cewa sun ji jijjiga a faɗin yankin da ke arewa maso gabashin ƙasar. Hukumar ta ba da rahoton aukuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 4.7 a kusa da garin Lebanon da ke jihar New Jersey, ko kuma kimanin mil 45 yamma da birnin New York, mil 50 kuma daga arewacin Philadelphia.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe da asuba ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma X domin neman ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko da saƙonni ta hanyar email a sashen Hausa @voanews.com. Banda haka kuma kuna iya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Fiona Nandudu da tada shirin. Alheri ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.